إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a karkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjid Aisha a wannan unguwa ta Nuho Kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda daidai ga 21 ga watan Zulqa'da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda daidai ga 8 ga watan 5 miladiya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 da taimako Allah madaukakin sarki zamu tashi a farkon suratul Nazi'at wannan kuma shine darasinmu na farko a cikin wannan sura mai albarka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wan nazi'ati ghurqa wan nashiqati nashqa was sabihati sabha bas sabiqati sabqa فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ رادفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا
a wannan sura kamar yadda muka saba kowace sura kamun mu shiga tafsirin ta muna yin bayani akan abin da ya shafi ita wannan sura. Abu na farko, wannan sura ana ce mata suratul Nazi'at, ana ce mata suratu An-Nazi'at saboda kalima ta farko da Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da ita. Wannan shine abinda Burhanuddin Ibrahim Al-Biqai ya kawo a cikin littafin shi Nazmir Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar. Ibn Ashur da Al-Imam As-Sakhawi a cikin littafin shi Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra yana cewa wannan sura ana ce mata Suratu Wan-Nazi'ati Gharqa, ana kiranta da suna na farko koko da jumla ta farko ko kace da aya na farko wanda ya zo a cikin wannan sura. Haka al-Imam As-Sakhawi yake cewa ana ce mata suratul Sahira saboda Allah yana cewa fa idahum bis-sahira a cikin wannan sura. Haka kuma ana ce mata suratul Tamma saboda ita ma wannan kalima ta zo a cikin wannan sura. Amma abinda tafi shahara da shi shine suratul Nazi'at, wannan shine abun da yake rubuce a cikin alqur'ani mai girma, shine abun da yake rubuce a cikin tattafai da dama na tafsiri, shine abun da yake rubuce a cikin tattafai da dama na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sura sura ce wadda take makkiya. Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita a garin Makka kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa ga Madina. wannan shine abun da malamai suka yi ijma'i akan shi. Wannan sura sura ce makkiya, wanda suka yi ijma'i akan haka akwai ibnu atiya da ibnu al-jawzi da al-imam al-qurtubi da al-imam al-biqai a cikin littafin shi masa'idun nadr. Wannan sura suratul naziat tana da ayoyi kamar guda 45 a wajen wasu malaman, kamar malaman kufa wannan sura tana da ayoyi guda 45, a wajen su malaman kuma tana da ayoyi guda 46. Ita ce sura ta 81 a jerin gwanan sabkar surori na Alkur'ani mai girma. Ta sabka ne bayan Allah madaukakin sarki ya sabkar da suratul Naba. Wannan sura tana da babban jigo da take so ta yi magana da shi. Babban jigon da take so ta tattauna akan shi shine taqriru annal ba'th haqqun. Shine suran tana so ta tabbatar mana da cewa, kamar dai sauran surori makkiya, suran tana so ta tabbatar mana da cewa lalle Allah madaukakin sarki za ya tashi mutane. Wa dhikri janibin min ahwalil qiyama. Haka suran za ta yi magana akan wani shashi daga hali da mutane za su samu kansu a ranar tashin alkiyama. Warraddu alal munkirina lil ba'th. Haka suran za ta yi bayani ta mai da martani akan waɗanda suke ganin cewa ba zai yiwu ba a tashi ranar tashin alkiyama. Wa tahdiduhum wa tarhibuhum. Haka suran kuma tana yi musu kashe ne, kuma tana mai jawo hankalinsu akan cewa lalle Allah madaukakin sarki za ya tashi ranar alkiyama. Akwai abubuwa da dama da suran take so ta yi magana a kansu. Abu na farko shine tabbatuwar cewa lalle Allah za ya tada mutane kuma ya yi musu hisabi. Abu na biyu, Allah yana mai da martani a cikin wannan sura ga mushrikai waɗanda suke ganin babu yadda za a yi bayan sun mutu sun kasance turbaya ne, kuma Allah madaukakin sarki ya tashe su. Abu na uku, a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki ya ambata mana kissa annabi Musa alaihi salam, lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi kosa zuwa ga Fir'aun. Abu na hudu, suran tana so ta tabbatar da dalilai akan cewa Allah za ya tashi ranar tashin alkiyama, kuma cewa lalle alkiyama abu ne wanda yake na gaskiya. Haka suran ta zo ta yi bayani akan wasu halaye da mutane za su samu kansu a cikin ranar tashin alkiyama. Haka abu na shida, suran ta zo ta yi bayani akan makoma mai daɗi da Allah madaukakin sarki ya tanada ga waɗanda suka kiyaye dokokinsa. Haka kuma da makoma wadda ta munana ga waɗanda ba su yi aiki ba da abun da Allah madaukakin sarki ya umarce su a doron duniya. Abu na bakwai, suran ta zo ta ba da amsa akan tambayoyi da mushrikai suke yi akan ranar tashin alkiyama. Haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa lalle a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki za ya tashi ranar tashin alkiyama. Sannan kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tunatar da mutane akan wannan rana. Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai, wan nazi'ati gharqa. Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke fizge ran kafiri mummunar fizgewa. Wan nashitati nashta. Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke zare ran mai imani zarewa ta asannu. Fassabi wassabi hati sabha. Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku masu iyo tsakanin sama da ƙasa domin zartar da al'amarin Ubangijinsu. Fassabiqati sabiqa. Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke rigengento, matuƙar rigengento, saboda su zartar da al'amarin Ubangijinsu. Falmudabbirati amra. Allah ya ce sannan ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke zartar da al'amarin Ubangiji kamar yadda ya umarta. Allah ya ce yawma tarjifu rajifa. Allah ya ce ranar da mai girgiza za ta yi girgiza. Tatba'u harradifa, kuma mai biyo ta baya za ta biyo ta. Allah yana cewa qulubun yawma idhin wajifa. Allah ce wasu huskaken a wannan rana a furgice suke absaruha khashi'a wanda idanuwansu a kaskance suke yaquluna suna cewa a gidan duniya a inna lamarduduna fil hafira shi yanzu mu za a maido mu akan rayuwa bayan cewa mun rige mun mutu a idza kunna idaman shi yanzu idan muka rige muka kasance turbaya ne muka rige muka kasance kasusuwa ne nakhira wanda suke rugurguzazzu ne qalu tilka idan suka ce lalle idan dai haka ta faru karratun khasira lalle wannan dawowa ce wadda take cike da asara fa idza fa inna ma hiya zajratun wahida Allah ce kadai lalle ita tsawa guda ce fa idza hum bisahira sai ga su a bayan kasa a wannan ayoyi da muka karanta Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da rantsarantse guda biyar Allah ya bude suran da cewa yana rantsuwa da mala'iku wanda a duk lokacin da za su fizge ran kafiri suna fizge ta ne da ƙarfi rantsuwa ta biyu Allah ya ce yana rantsewa da mala'iku wanda idan za su zare ran mai imani suna zare shi ne a sannu-sannu ta hanyar da ba za ya shirya din sosai ba Allah ya ce yana rantsuwa ta uku da mala'iku wa'anda suke iyo wa'anda suke yawo wa'anda suke niƙanya a tsakanin sama da ƙasa saboda su zartar da al'amarin ubangijinsu Allah yana cewa yana rantsuwa ta hudu da mala'iku wa'anda suke rigengento idan Allah ya umarce su da wani abu Allah ya rantsuwa ta biyar Allah ce yana rantsuwa da mala'iku wa'anda suke zartar da al'amarin Allah ko a sama ko a doran ƙasa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce su wa'annan rantsarantsa ne guda biyar Allah madaukakin sarki ya bude suran da su saboda abu bi abu na farko saboda Allah ya nuna maka lalle su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun saboda Allah ya nuna maka tsananin biyayya da da'a da mala'iku suke yi ga al'amarin ubangijinsu sannan Allah madaukakin sarki ya bude wa'annan rantsarantsa ne guda biyar saboda ya tabbatar ma mai inkarin ranar tashin alkiyama saboda Allah ya tabbatar masa da cewa lalle za a tashi ranar tashin alkiyama kuma wa'annan rantsarantsa guda biyar da Allah ya yi wannan yana nuna cewa Allah yana da daman ya rantse da dukkanin abin da ya ga dama a cikin halittun shi Allah idan ya ga dama zai rantse da wata idan Allah ya ga dama zai rantse da rana idan Allah ya ga dama ya rantse da mala'iku idan Allah ya ga dama ya rantse da ranar tashin alkiyama amma shi musulmi ba a bashi dama ba ya rantse da dukkanin abin da ya ga dama in dai ba Allah bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana halifan falyahlif billah manzo Allah yana cewa duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya yi shiru sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yi mana bayanin cewa lalle busa ce guda biyu Allah madaukakin sarki zai yi busa ta farko sannan busa ta biyu wadda ita ce mutane za su tashi domin su je wajen ubangijinsu sai Allah ya tabbatar mana da cewa to a wannan ranar fa bayan an yi busa guda biyu wasu zukatan za ka same su suna a furgice saboda ba su aikata alkhairi ba Allah ya ce idanuwansu a kaskance kamar mutum ne wanda ka turke shi a gidan duniya ko ya ɗauki kayanka ko ya yi cin amana ko ya yi wani abu na rashin gaskiya za ka ga cewa ba zai iya ɗaga ido ba ku yi ido huɗu da shi saboda baya da gaskiya Allah ya ce to wasu idanun a wannan ranar haka suke za ka gansu idanuwansu a kaskance saboda sun kasance a gidan duniya suna cewa wai yanzu idan muka mutu yanzu za a maida mu akan rayuwarmu ta farko bayan mun rige mun kasance kasusuwa ne sai Allah yake suke tabbatar da cewa lalle in dai ya tabbata ko za a tada su to lalle tadawa ce wadda take cike da asara saboda ba su yi imani ba Allah ya ce to wannan dai zance ya rage nasu fa inna ma hiya zajratun wahida Allah ya ce tsawa ce guda za a yi fa idza hum bisahira sai ga su a doran kasa domin su je inda Allah madaukakin sarki za ya yi hisabi a tattare da mutane Allah yana cewa wannazi'ati gharqa Allah ya ce ina rantsewa da mala'iku wa'anda idan za su zare ran kafiri sadda zai mutu Allah ya ce suna fizge wannan ran ne mummunar fizgewa fizgewa ta wulakanci, fizgewa wadda take nuna cewa lalle ba za ya haɗu da alkhairi ba a gobe ranar tashin alkiyama. A cikin suratul an'am Allah maɗaukakin sarki yana cewa walau tara idh zalimun, Allah ya ce da za ka ga azzalimai fi ghamaratil mauti, lokacin da suke magagi na mutuwa, wal mala'ikatu basitu aydihi, mala'iku kuma suna sun huɗa hannuwansu suna cewa da su akhriju anfusakum, suna cewa ku fitar da rayukanku da kanku, alyawma tujzauna adhabal hun, lalle a yau za ku ɗanɗana azaba ta wulakanci, bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaqi, saboda abinda kuka kasance kuna faɗa ga Allah abu na rashin gaskiya, wa kuntum an ayatihi tastakbiruna, kuma kuna masu yin girman kai akan ayoyin Allah maɗaukakin sarki. Haka a cikin suratul anfal Allah yana cewa walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika, Allah yana cewa da dai zaka gani lokacin da mala'iku suke amsar ran kafirai, Allah ce yadribuna wujuhahum wa adbarahum, zaka gansu saboda ba su da imani suna bugun huskarsu, suna bugun kirjinsu saboda radadi na mutuwa. Allah ya ce wadhuqu adhabal hariq, kuma kafirai waɗanda ba su yi imani ba za su ɗanɗana azaba, wadda azaba ce wadda ba ta da daɗi, azaba ce wadda ta yi muni. To shi yasa Allah yake ƙarfafa wannan, yake cewa duk mutumin da bai yi imani ba, idan mala'ika ya zo zare ransa, to ba za a yi masa sannu-sannu ba ne, mala'ika za ya fizge wannan ran ne domin ya masa azaba ta hitar wannan ran, kuma domin ya wulakanta sa. A Barra ibn Azib ya dalla ta ƙara tabbata a gare su, ya fitar da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne wanda yake da tsawo. Manzo Allah yana cewa lokacin da kafiri ya zo mutuwa a ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi, manzo Allah ya ce wasu mala'iku baƙaƙe za su sabko mishi daga sama, suna da wa'ansu kaya baƙaƙe, wa'anda kai da ka ga wa'annan kayan ka san kaya ne ba na rahama ba, sai su zo su zamna a gaba da kafiri wanda bai yi imani ba daidai gwalgwadon ganin shi, sai mala'ikan mutuwa ya sabko, sannan sai ya zo a daidai ran kafiri sai ya ce da shi ayyatuhan nafsul khabisa, sai wannan mala'ika na mutuwa ya ce da shi yake wannan rai wadda take rai ce ƙazamtattar rai, ukhriji ila sakhtin min Allah wa ghadab, sai mala'ikan mutuwa ya ce da shi ki fito daga hushi da kyama zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. To a lokacin mala'iku suke karɓar ran shi, a ƙarshen hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani wari yana fita daga cikin ran wannan kafirin wanda bai yi imani ba, saboda rai ce wadda take ƙazamtacciyar rai, rai ce wadda a gidan duniya ba ta samu ta yi imani ba, ba ta miƙa wuya ba. To shi yasa a ƙarƙashin wannan ayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalin mu masu imani cewa mutum ya zanki yin addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya yi kyakkyawan ƙarshe. Yadda kake roƙon kuɗi, yadda kake roƙon a baka gida, yadda kake roƙon a baka aiki, yadda kake roƙon a baka kasuwanci, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana harzuƙar da mu cewa mu zanki addu'a, Allah ya sa mu yi mummuna, mu yi kyakkyawa wadda take mai kyau ce, saboda a tsari na Allah abinda ka cika da shi, da shi ne ake ma hisabi. Da za ka yi shekara 40 kana bauta, sai a shekaran da za ka mutu Allah ya sawake, sai ka yi aiki wanda ba mai kyau ba ne ba, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan aikin wanda ka cika da shi, Allah maɗaukakin sarki za ya dube ka a ranar tashin alkiyama. Kuma wannan ba dubaranka ba ce, musulunci da kaga kana yi ba wayanka ba ne, sallah da kaga ana yi da kai ba wayanka ba ne, karatu da kaga ana yi da kai ba wayanka ba ne, wannan zaɓe ne na Allah maɗaukakin sarki. To haka ake so mai imani ya zanki roƙon Allah ya sa ya yi cika ta ƙarshe, ya yi kyakkyawa wadda take mai kyau ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi, yake cewa za ku ga ɗan adam yana aiki wanda mutane suna ganin cewa lalle wannan aikin da yake aiki ne na 'yan aljanna, alhali shi kuma ɗan wuce ne. Manzo Allah ya ce kuma wani sa'in za ku ga mutum kai a tunanin ka za ka ce ɗan wuce ne, saboda a zahiri ayyukan da yake aikatawa ayyuka ne irin da yan wuta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin kuma zai iya kasancewa dan aljanna ne a ƙarshen hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu bil khawatim manzo Allah yake cewa dama su ayyuka Allah yana amfani da su ne aikin da ka cika da shi idan ka cika da aiki na kirki to akan wannan aikin Allah zai ma hisabi idan ka cika da aiki wanda yake aiki ne na banza to Allah madaukakin sarki da wannan aikin ne zai yi maka hisabi Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi al-Fawaid yana cewa al-umru bi akhirihi yana cewa lalle ita rayuwa Allah yana ma mutum hisabi ne da abin da mutum ya aikata a ƙarshen rayuwarsa wal amalu bi khatimatihi kuma haka ana cike littafin mutum ne na aikin da ya aikata a ƙarshen rayuwarsa Ibn al-Qayyim yake cewa man ahdasa qabla al-islam batala ma madha min salatihi Ibn al-Qayyim yace da mutum zai yi shekara 100 yana sallah a ƙarshen rayuwarsa sai ya yi shirka ko ya yi wani abu da zai warware masa musuluncin sa yace to wannan sallar tashi dukkanin ta taruguje wa man aftara qabla ghurubi ash-shamsi Ibn al-Qayyim yace duk mutumin da ya sha ruwa kamar rana ta fadi zahaba siyamuhu da'ian yace to azumin wannan mutumin ya tafi akan banza da mutum zai dauki azumi amma sai tsora minti 10 rana ta fadi sai ya sha ruwa to kaga wannan mutumin duk wahalar da yayi wunin da yayi na yinwa ya kasance kan banza ne to haka al'amuran addini suke da aikin da mutum zai aikata idan dai bai kokari ba yana roƙon Allah ya yi ciko da cika mai kyau ya cika da abin da ba na daidai ba to akan shi ne Allah madaukakin sarki zai yi masa hisabi Ibn al-Qayyim yake cewa man asaa fi akhiri umrihi duk mutumin da ya aikin banza a ƙarshen shekarun shi laqiya rabbahu bidhalikal wajhi zai haɗu da ubangijin shi da wannan huskan wanda ya cika da ita idan huska ce ta aikin alkhairi da ita zaka haɗu da ubangijinka idan huska ce wanda ba ta aikin alkhairi ba to da ita mutun zaya haɗu da ubangijinsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'o'insa da yake yi yana cewa wa a'udhu bika an yatakhabbata ash-shayatinu indal maut manzo Allah yana cewa ya Allah ina neman tsarinka da shedanu su zanki wasa da hankalina a lokacin da nazo mutuwa shedan ba zai barka ba har lokacin da kazo mutuwa sai ya zanki zuwa yana yi maka waswasi saboda shi ya san cewa abinda ka cika da shi ne za a yi maka hisabi wani daga cikin malamai ya zo mutuwa sai dan shi mala'ika yazo yana ce mushi shedan yazo yana ce mushi ka tsira ka tsira sai yake cewa laysa ba'd laysa ba'd laysa ba'd yana cewa ban tsira ba har yanzu ban tsira ba har yanzu sai ayyan shi suka tambaye shi mun ji ka kana cewa baka tsira ba har yanzu yace shedan ne yazo ya ga ina gagin magagin mutuwa yake kokarin ya sa in kauce akan hanya idan ki nuna mun cewa lalle na tsira a lokacin da na yarda da magana shi a lokacin kuma na shiga kaman nayi magana ne akan ilimin gaibu a lokacin kuma sai Allah madaukakin sarki ya kama ni da abin da shine na cika da abin da shine karshe to yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya dage daga cikin addu'o'insa mutum ya danki roƙon Allah Allah ya sa yayi kyakkyawa mai kyau yayi kyakkyawa ta karshe yana akan aiki na addini na musulunci mai kyau to idan mutum yana wannan dan Allah ya ga tausansa sai ya sa a lokacin da zaka cika sai Allah ya datar da kai da wani aiki na alkhairi kana wannan aikin sai Allah ya karbi rayuwarka kuma sai a yi maka hisabi akan wannan aikin to anan abinda nake so in yi magana akan shi menene yake sa mutum yayi kyakkyawa mara kyau abubuwa ne da dama malamai suka zana waɗanda suke sa mutum yayi kyakkyawa mara kyau abu na farko malamai suka ce albid'atu wa fasadul i'tiqad yana daga cikin abinda yake sa mutum yayi kyakkyawa mara kyau shine mutum ya kankame akan abinda yake bid'a ne abinda aka ce ma baya da asali a cikin addini ka shafa mai lahiya abinda aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba ka rabu da shi abinda aka ce ma wannan ba addini bane ka shafa mai lahiya to idan mutum ya kankame akan bid'a yana daga cikin abinda yake sa mutum yayi kyakkyawa mara kyau sannan a ƙarshe mara kyau wa fasadul i'tiqad kuma mutun ya kudirce aqida ta banza, aqida wadda aqida ce wadda gurbatacciyar aqida ce, to wannan yana daga cikin abin da yake sa mutun yayi karshe mara kyau. Yanzu gashi muna raya a wani lokaci kowa yana bayyana aqidar shi, wannan ya ce ma shi dan Shi'a ne, wannan ya ce ma shi dan Kalakato ne, wannan ya ce ma shi dan kaza ne, wannan ya ce ma shi dan kaza ne. To dole sai mutun yayi taka dan san su wane ne za ya bi, su wane ne za ya damka lahirar shi a hannunsu. Saboda idan mutun ya kudirce wata aqida ta banza, to yana daga cikin abun da yake sa mutun yayi mummunan karshe. Al-Imam Shafi'i a cikin littafin shi Al-I'tisam yana cewa duk mutumin da yake kankamewa akan bid'a yake cewa yub'idu anil haudi an haudi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa duk mutumin da yake kankame ma bid'a, to yana daga cikin abun da zai sa a gobara na tashin alkiyama sai ka zo domin ka sha ruwa na tabkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kora ka, saboda kayi addini akan abun da ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarta ba. Al-Imam Shafi'i yana cewa wa ya khafu alaihi an yakuna ma'dudan fil kuffar al kharijina anil milla, yake cewa kuma duk mutumin da yake kankamewa akan bid'a ana guje mishi tsoran a rubuta shi a cikin kafirai waɗanda sun huta akan hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu'ul khatima. Al-Imam Shafi'i yake cewa kankamewa akan bid'a yana daga cikin abun da yake sa mutum yayi kyakkyawa yayi mummunan karshe, inda al-khuruji min ad-dunya, lokacin da mutum ya zo fita daga duniya. Abu na biyu da yake sa mutum yayi mummunan karshe Allah ya sauke shine fasadul batin, ya kasance abun da yake a ranka ba shine abun da yake a wajenka ba. Zaka nuna cewa kai kana musulunci, ana sallah da kai, ana azumi tare da kai, amma akwai wasu abubuwa da kake yi na gefe wanda suke warware ma musuluncinka, to wannan yana daga cikin abubuwan da suke sa bawa yayi mummunan karshe. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Sahal bin Sa'ad da Allah ta kara tabbata a gare shi, manzo Allah yana bada labarin wani mutum wanda ana yaki tsakanin musulmai da kafirai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle wannan mutumin baya barin wani kafiri sai ya bi shi ya kashe shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabban shi suka ce da shi, lalle mun ga wani mutum wanda yana yawan kashe kafirai, yana da kokari idan an zo yaki. Sai manzo Allah yake ce da su, ai wannan mutumin dan wuta ne. To ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi wannan mutumin domin ya ga menene yake aikatawa wanda za ya sa a ce wannan mutumin dan wuta ne. Sai gashi an ji masa ciwo rauni ya masa yawa, lokacin da rauni ya masa yawa sai ya doki takobin shi ya ida kashe kanshi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabin ya dawo wajen manzo Allah ce, lalle manzo Allah abinda ka faɗa gaskiya ne, wannan mutumin da kace dan wuta ne gashi ya kashe kansa da kansa lokacin da tsananin ciwo yayi masa yawa. Sai manzo Allah yake cewa innar rajula la ya'malu amala ahli aljannati har zuwa ƙarshen hadisi. Manzo Allah yake cewa lalle mutum zai aikata aiki mai kyau a farkon rayuwarsa, sai a ƙarshen rayuwarsa sai yayi aiki wanda yake aiki ne na banza, sai Allah ya cika masa da wannan aiki. Manzo Allah yake cewa wani tarin kuma mutum zai yayi aiki wanda aiki ne na banza, sai gab da ƙarshen rayuwarsa kuma sai Allah ya data shi da wani aiki mai kyau, sai ya samu domin ya tsira, ya samu domin yayi aiki mai kyau, kuma sai Allah ya cika masa da wannan aikin na ƙarshe mai kyau da yayi. A ƙarshen hadisin manzo Allah yake cewa wa innamal a'malu bil khawatim, manzo Allah yake cewa ayyuka Allah madaukakin sarki yana cika su ne da abinda mutum yayi na ƙarshe. Shi yasa mutum ya dage yayi addini kuma ya dage zan ki roƙon Allah, Allah ya datar da shi da yayi ƙarshe mai kyau. Yana daga cikin abu na uku da yake sa mutum yayi mummunan ƙarshe shine al-ma'asi wa dhunub, mutum ya kankame akan wasu zunubai ya ta aikata waɗannan zunuban. Kaje cewa idan baka aikata ba ma baka iya rayuwa, ka saba zalunci kaje cewa idan baka yi ba baka iya rayuwa, ka saba ƙetare-ƙetaren ɗiyan mutane kaje cewa in baka ƙetara ba baka jin daɗi. To wannan yana daga cikin abubuwan da suke sa mutum yayi ƙarshe wanda yake baya da kyau. Abu na hudu wanda yake sa mu cinyaye mummunan karshe Allah madaukakin sarki ya kare mu shine malamai suka ce al-inkibabu anid dunya wal i'radu anil akhirah shine mutun ya kankame a wajen neman duniya kaga mutun duk duniya shi baya da wani guri irin ya tara dukiya ina ka fito kasuwa daga ina kake neman amsar bashi daga ina kake neman kudi amma me kake yi saboda lahiran ka zaka ga mutun baya aikata komai wanda za ya girba a gobara na tashin alkiyama to kwadayin abun duniya ma da shafa malahira lahiya mutun ya zamanto shi kawai duniya ne a gaban sa to yana daga cikin abun da yake sa mutun yayi kyakkyawa wanda baya da kyau zaka ga kazo mutuwa ɗan uwanka suna cewa ce la ilaha illallah kana cewa ina biyawa na miliyan 10 ɗan uwanka suna cewa ce la ilaha illallah kana cewa hili na waje kaza takardun shi suna wurin wani ɗan uwanka suna cewa ce la ilaha illallah kana cewa mota ta waje kaza kana sabbatu na dukiya saboda shine abun da ka cika zuciyanka da shi galiban ma malamai suna cewa idan mutun ya zo mutuwa abun da ka cika zuciyanka da shi shine yake bayyana idan ka cika zuciyanka da alkhairi da salati ga manzo Allah da hailala ka zo mutuwa ba sai an ce ka ce la ilaha illallah ba saboda abu ne wanda zuciyanka tana cike da shi amma idan ka cika zuciyanka da abun duniya ina ga ko barci ko kwana wannan abinda kake mafarki abinda ka sa maranka ne idan ka sa maranka abun duniya zaka ga cewa kana mafarkin ga kanan ka cika buhun kudi sai ka tashi kaga baka da kodala to haka Allah madaukakin sarki yana sa mutun yayi karshe idan ya kasance yana cika zuciyarsa da wannan al-imam al-ishbili a cikin littafin shi al-aqiba fi dhikri al-maut yana cewa wa alam anna li su'il khatimati yace ka sani cewa abubuwan da yake sa mutun yayi karshe mara kyau yace abubuwa ne da yawa wala ha turqan wa abwab yace abubuwa ne da dama wanda suke sa mutun yayi kyakkyawa mara kyakkyawa karshe mara kyau ina yawan cewa kyakkyawa saboda kyakkyawan shine yake cikin zuciyata kuma shine abun da ya kamata a ce muna yawan gai amma muna gain wannan ne saboda dukkanin mu kowa ya shiga taitayin sa kowa ya san me ya kawo sa a duniya kowa ya san menene wanda ya kamata yayi yake cewa abubuwa ne suke sa mutun yayi karshe mara kyau yace na farko al-inkibabu ala dunya wa talabiha yace abu na farko shine mutun ya kankame akan duniya shi dai gurin sa ya tara duniya wal hirsu alaiha da tsananin kwadayi a wajen tara duniya wal i'radu anil ukhra da kau da kai da abunda mutun za ya samu a gobara na tashin alkiyama to shi mai imani a kullun a same sa yana abu bi idan ka fita kasuwa kuma ka fudda wani lokaci da zaka karanta alqur'ani idan ka nemi kudi ka fudda wani lokaci da zaka je makaranta ka samu falala idan ka yi kasuwanci an samu kudi ka hidda wani lokaci wanda zaka ba allanka to sai mutun ya gama ya shi dadin duniya kuma yayi karshe mai kyau sai Allah madaukakin sarki yake cewa wannashitati nashta Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku wanda lokacin da za su zare ran mai imani suna zare ran shi ne a sannu-sannu suna mai a hankali a hankali saboda ya samu ya tsira saboda an masa albishirin cewa lalle ya yi kyakkyawa wadda take mai kyau ce to a yanzu za mu yi magana kuma yaya ne mutum zai yi domin ya samu ya yi kyakkyawa mai kyau albarra ibn azib radiyallahu ta'ala ta kara tabbata a gare shi ya fitar mana da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa shi bawa mai imani lokacin da kwanakansa na duniya suka kare yake riskan lahira shi wasu mala'iku za su sauko mishi daga sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku ne waɗanda suna da fuska hara mai kyau manzo Allah yana cewa kai ka ce a huskokin waɗannan mala'ikun rana ce a cikin huskar su manzo Allah yana cewa ma'ahum kafanun min akfanil janna manzo Allah yana cewa suna dauke da wata alkyabba daga cikin alkyabbobi irin na alkyabba ta aljanna haka kuma suna dauke da wasu abubuwa na kayan kamshi a tattare da su hatta yajlisu minhu maddal basar manzo Allah yake cewa sai wa'annan mala'ikun sai su zo su zamna daidai gaba da mai imani summa yaji'u malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya zo ma mai imani hatta ya jalisa inda ra'asihi sai ya zamna daidai kansa sai mala'ikan mutuwa ya ce da shi ayyatu han nafsu tayyiba ya ke rai wadda take rai ce mai kyau ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan sai mala'ikan mutuwa ya ce da mai imani ka fito wannan rai mai kyau ki fito zuwa ga wata gafara daga wajen ubangijinki wa ridwan da kuma yarda daga wajen ubangijinki fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fai'is saqa fayakhudha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ran za ta zanki fitowa ne a sannu sannu a sannu sannu sai mala'ika ya doki wannan ran ta mai imani yana zare ta tare da maganganu masu kyau tare da maganganu masu dadi to a karkashin wannan kuma kamar yadda mutum zai yi addu'a Allah ya sanya shi kada yayi mummunan karshe to haka mutum ya zanki addu'a Allah ya sanya shi yayi kyakkyawan karshe wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya mana mutum ya zanki addu'a Allah ya sa yayi kyakkyawa wanda take kyakkyawa ce mai kyau ka ƙara a cikin addu'o'inka ka ƙara a cikin sallolinka ka ƙara a cikin abin da kake roko Allah ya sanya ka kai kyakkyawa wadda take kyakkyawan karshe ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Aisha ta bayyana mana mai imani ba za ya taba jin dadin imani ba sai lokacin da mala'ika ya zo karbar ransa a lokacin tun baka shiga aljanna ba tun lokacin da mala'ika ya zo dokar ran mai imani a tun lokacin duk wata wahala da kai a gidan duniya kamance duk wata wahala da ka sha a gidan duniya kamance saboda ka hadu da abin da yake farin ciki ne abin da yake jin dadi ne to idan mutum Allah ya data sa da kyakkyawan karshe za ya yi murna tun lokacin da mala'ika ya zo hiddaransa Aisha tana ba mu labari da Allah ta kara tabbata a gare ta tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika ya zo dokar ransa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ibar ruwa yana shafe huskan shi da shi yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat manzo Allah yana cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah lalle mutuwa tana da radadi kadiba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa Allah ya datar da shi tun yana raye ya san cewa shi dan aljanna ne amma yana cewa mutuwan tana radadi Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara ibar ruwa ya shafe huskansa sai ya ce ilal rafiqil a'la yace za mu koma a wajen ubangijinmu wanda yake ubangiji ne madaukaki to a lokacin da bawa Allah ya data shi da wannan rayuwar mai dadi lokacin da mala'ika ya zo dokar ransa za ya yi murna za ya ji dadi za ya ji cewa lalle aikin da ya yi a gidan duniya aiki ne wanda bai tafi akan banza ba so da dama malamai suna hakaito mana wata kissa ta Mu'az ibn Jabal ya dalla ta kara tabbata a gare shi lokacin da mutuwa mala'ikan mutuwa ya zo dokar ransa yana cewa marhaban bil mauti za'irun ba'da ghiyab Mu'az ibn Jabal yana cewa madalla da mutuwa wadda ta zo mini ziyara bayan dan lokacin da ta jima wa habibun ja'a ala faqa yake cewa kuma lalle mutuwa masoyiya ce wadda ta zo a daidai lokacin da ake bukata Mu'az ibn Jabal yana cewa Allahumma inni kuntu akhafuka yana cewa ya Allah lalle ni na kasance ina tsoranka kuntu akhafaka manzo Allah yana cewa lalle na kasance Mu'az yana cewa lalle ya Allah na kasance ina tsoranka fa ana al-yawma arjuk Mu'az yana cewa ya Allah lalle ni a yau ina neman ka yi mini gafara ina neman ka tausaya mini Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun uhibbu ad-dunya Mu'az ibn Jabal yake cewa ya Allah kai ka san cewa lalle ni ban kasance ina son duniya ba li jaril anhari wala li gharsil ashjar yana cewa Allah ka san ni ban nemi duniya ba saboda in jawo ruwa in kawo a cikin gona ta koko ban nemi duniya ba saboda in zanki shibka itace walakin li dhamil hawajir Mu'az yake cewa ya Allah kai ka san cewa ni ina neman duniya ne saboda kawai in biya maka ina bukatu wanda dole sai mutun ya biya maka shi su domin ya rayu dole ka ci dole ka nemi inda zaka kwanta dole ka nemi tufafin da zaka sa a jikinka Mu'az ibn Jabal yake shaida ma ubangijin shi cewa shi bai nemi duniya ba sai dan wannan wala wa mukabadati sa'ati wa muzahamati ulama'i inda hilal azzikar Mu'az yake cewa lalle Allah ka san ni na bata rayuwata a wajen zama tare da malamai da wajen wurin da ake zikiri to kaga wannan kyakkyawan karshe ne Mu'az ibn Jabal yake yi amma gashi yana ambatan maganganu wanda suke maganganu ne mai dadi yana daga cikin abun da ya ambata yake cewa ya Allah wa muzahamatil ulama yace Allah ka san ina bata lokaci na ina kutsotsoniya in zamna a wajen malamai inda hilaqiz zikiri wurin da ake ambatan Allah wurin da ake zikiri wurin da ake tafsiri wurin da ake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wurare da muke zuwa mu zamna wurare ne wanda suna da matukar lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi mutumin da yazo ya zamna aka yi zikiri da shi ko mutumin da yazo ya zamna aka yi tafsiri da shi ko aka karanta addini tare da shi aka tambaye manzo Allah menene ganima da zai samu menene bonus wanda zai samu manzo Allah yana cewa ganimatu majalisul dhikril jannatul janna manzo Allah yana cewa ganima da ake samu a lokacin da mutum zai zo ya zamna domin ayi karatun Allah da shi manzo Allah yana cewa ana samun aljanna ana samun aljanna sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan sobi to shi ma Mu'az ibn Jabal lokacin da mutuwa ta zo dokar ransa yana daga cikin abun da yake neman Allah ya yi masa gafara da shi shine yana tuna ma Allah cewa ba dan Allah ya mance ba amma yana tuna ma Allah cewa ya kasance yana zamnawa inda ake ambatan Allah dan haka yana tawassuli da wannan Allah ya yi masa rahama Allah ya yi masa gafara to shi yasa dole dan Adam sai ya dage ya samu wata madogara wadda a gobara na tashin alkiyama zai dogara da ita saboda Allah ya kalle shi ya tseratar da shi babu wani mutum da Allah zai kalla wai saboda wane ne wai saboda dan gidan su wane ne kawai Allah ya masa rahama duk wani mutum da kaga Allah ya yi masa rahama to akwai wani dan aiki koko akwai wani aiki da ya dage yana yi a duniya a dalilin wannan aikin sai Allah madaukakin sarki ya dubi wannan aikin ya sa mutum ya yi kyakkyawan karshe to Mu'az ibn Jabal yana daga cikin abun da yake kokarin shi ma ya tuntuna ma ubangijinsa saboda ya kwace ransa a hannun Allah a gobara na tashin alkiyama haka yana daga cikin abun da malamai suke kawowa na jin dadin da mutum yake samu lokacin da mala'ika ya zo karbar ransa idan dai ya kasance yayi kyakkyawan karshe suna kawo kissan al-Khalifa Ar-Rashid Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz lokacin da mutuwa ta zo dokar ransa lokacin da mala'ika ya zo dokar ransa sai ya ce kowa ya fita yace baya son ganin kowa a cikin daki kowa ya fita lokacin da suka fita sai suka labe ta kofa domin su jimi zai je sai suka ji shi yana cewa marhaban bi hadhi alwuju suka ji shi yana cewa madalla da wa'annan huskoki laysat bi wujuhi insin wala jannu yace lalle wa'annan huskokin masu kyau yace huskoki ne wa'anda ba su kama da huskokin mutane kuma ba su kama da huskoki na aljannu summa qala sai ya fadi fadar Allah madaukakin sarki tilka darul akhirah yace lalle wannan gida ne na ranar tashin alkiyama Allah yace naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada muna tanada ta ne ga wa'anda ba su san daukaka a gidan duniya ba su san yin girman kai a gidan duniya fil ardi wala fasada kuma ba su san yin banna a doran kasa Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqina kuma lalle madakata koko karshe tana ga wa'anda suke da imani to kaga wannan sabbatu ne na jin dadi sabbatu ne na murna sabbatu ne na cewa mutun zai rabu da duniya lahiya Umar ibn Abdul Aziz yake to haka idan mutun ya dage sai Allah madaukakin sarki ya datar da shi da irin wannan sabbatin wanda za su tabbatar masa da cewa lalle ya tsira a gobara na tashin alkiyama Allah yana cewa wasabihati sabha Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku wa'anda suke iyo wa'anda suke niƙanya wa'anda za su yi ƙasa su yi sama suna yawo a sararin sama tsakanin sama da ƙasa ba dan komai ba saboda su zartar da al'amarin ubangijinsu. Allah madaukakin sarki yana cewa fal mudabbirati amra, Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke zartar da al'amarin ubangijinsu. Allah ya fidda mala'iku kala-kala, akwai mala'ika wanda shi aikinsa ya sabkar da ruwa, akwai mala'ika wanda shi aikinsa ya ɗauki rai, akwai mala'ika wanda shi aikinsa ya kawo zahi ko ya kawo sanyi. To Allah ya ce ina rantsuwa da waɗannan mala'ikun waɗanda suke ƙoƙari domin su zartar da al'amarin ubangijinsu. Allah ya ce yawma tarjifur rajifa, Allah ya ce ranar da mai gilgiza za ta yi gilgiza, ta taba'uha radifa, sannan busa ta biyu ta biyo bayanta. Waɗannan ayoyin guda biyu, yawma tarjifur rajifa, ta taba'uha radifa, suna magana ne akan busa da Allah maɗaukakin sarki za ya sa a yi busa ta farko. Sannan Allah maɗaukakin sarki zai sa a yi busa ta farko duk wanda yake a doron ƙasa sai ya mutu. Idan mutane suka mutu a daidai lokacin kuma sai Allah ya sabkar da wa'ansu ruwa. Wa'annan ruwan idan sun ƙare sabga kowane mutum sai jikin shi ya toho, ƙasusuwan ya su koma inda suke. Sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya yi busa ta biyu, sannan mutane su tashi zuwa ga ubangijinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya karanta wannan aya ta taba'uha radifa a cikin hadisin Ka'ab da Allah ta ƙara tabbata a gare shi, manzo Allah sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul layli, manzo Allah ya kasance idan kaso biyu na dare ya shude, manzo Allah yana tashi sai ya dan kifin unguwa unguwa kwana kwana. Manzo Allah yana cewa ya ayyuhan nas, manzo Allah yana cewa ya ku taron mutane udhkurullah udhkurullah, manzo Allah yana cewa ku zanki ambatan Allah ku zanki ambatan Allah. Ja'atir rajifa, manzo Allah yana cewa mai gilgiza ta yi gilgiza, ta taba'uha radifa, busa ta biyu kuma za ta biyo ta baya. Ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fi, manzo Allah idan dare yayi zuwa karfe biyu zuwa karfe uku, manzo Allah yana tashi kwana kwana yana cewa ya ku mutane ku tashi ku ambaci ubangijinku, lalle ga mutuwa nan ta zo da abin da take zuwa da shi, ga mutuwa nan ta zo da abin da take zuwa da shi. Ita kuma mutuwa tana zuwa da abu ne na biyu, abu guda biyu, abu na farko ko abun murna ko abu na jin daɗi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu da kyakkyawa wadda take ta ƙarshe ce. Allah ya ce qulubun yawma idin wajifa, Allah ya ce wasu huskaken a wannan ranai suna cike da firgici, suna cikin tashin hankali. Absaruha khashi'a, Allah yana cewa suna da idanu a waɗanda suke ƙaskantattu ne, waɗanda ba su yi aiki ba da abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su. A wata sura Allah maɗaukakin sarki yana cewa khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla, Allah ya ce idanuwansu a ƙaskance, wulaƙanci kuma ya lullube su. Zalika al-yawmul ladhi kanu yu'aduna, wannan ita ce rana wadda aka kasance ana yi musu hannuwansu mai sanda da shi. Allah yana cewa yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, bayan an tada su a ranar tashin alkiyama sai ga kafirai suna sabbatu a tsakaninsu, suna cewa yaquluna suna cewa a gidan duniya a inna lamarduduna fil hafira, shi yanzu wai mu za a maido mu a rayuwarmu ta farko. A idza kunna idhaman nakhira, idan mun kasance mun rige mun kasance kasusuwan mu sun kasance sun rirrige, Allah yana cewa lalle tabbas za a tada ku. Allah ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida, Allah ya ce ai abun ba ya da wahala a waje na, abun yana da sauki. Allah ya ce tsawa guda ce kawai za a yi, bi ma'ana busa ce ta ƙarshe kawai za a yi. Fa idza hum bisahira, sai kaga mutane suna ƙoƙari, sai kaga mutane sun suna kaga mutane a bayan ƙasa. Fa idza hum bisahira, sai kaga mutane a bayan ƙasa, ita ce ƙasar da Allah maɗaukakin sarki za ya sa a naɗe wannan ƙasai, sai Allah ya sa a shinhuɗa wata sabuwar ƙasa. Ita ce ƙasar da mutane za su hau domin su samu su je wajen ubangijinsu a yi musu hisabi. Allah maɗaukakin sarki yana cewa yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahidil qahar wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarranina fil aswad sarabiluhum min qatranin wa taghsha wujuhahum an-nar liyajziyallahu kulla nafsin bima kasabat innallaha sari'ul hisab hadha bayanun lin-nasi wa hudan wa maw'izatun lil-muttaqin. Anan kuma lokacin mu ya kawo za mu kwana nan insha Allah idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba da cikin wannan sura suratul naziat abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد